إنه واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الإمام المجدد ابن تيمية رحمه الله: فإن سبب وكذلك لعن الواصلة والموصلة في عدة أحاديث صحة، ثم من الفقهاء من يكرهه فقط. هل يزوء أكاون ديشا في إلحاق الوعيد لفائله معنى وان دي أيكتا وانا أبدا هني يزوء أكاون أبن زر ترمسا ده كنش وانا أبن ده ثب ترمسا ده شيء ما لا يتكاو مساليش وباوي ينهو أكاون قوى ده قوى بن أكاين إيه سامن واسا أبوه ده سكي موانعني وان ده سكي هنا wannan wa'idin ya zartu ko ya auku ga wanda ya aikata shi irin wannan aiki. Ya kawo mana misalai da yawa, misali abin da ya shafi la'anar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ga wato wanda ya sha giya, da wanda ya siye ta, da wanda aka siyar ma, da makamantansu. To har yanzu ya kawo wani misali ya ce haka nan al-wasl shine wato mace ta sadar da gashinta da wani gashin da ba nata ba, shine wato al-wasl. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ada an ce al-wasila wal mustawsila wal washima wal mustawshima wal mutafallijat. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ada an ce su daga ciki akwai al-wasila, shine mai hada gashinta da na wani din, wal musila da kuma wadda ta sadar da gashin, wacce aka mata da wacce ta yi din. A cikin hadisai masu yawa masu inganci yace amma duk da haka a cikin fuqaha akwai waɗanda suka tafi akan cewa karam, ma'ana annahyu lil karahati wa laysa lit tahrim. To wanda yake da wannan fahimtar, domin hani yana kasuwa kashi biyu, wannan daga wajen malaman Hanafiya aka samu, imma ya zama nahyu tahrim ko kuma nahyu tanzi, ma'ana hani ne wanda yake na haramci ko kuma hani ne na nuna a kyamaci abin kawai, gane ko? Shi ne suke kira karahatu tanzi, ma'ana hani wanda yake na kyamar abin. Amma wanda ya aikata din baya zamantowa ya yi laifi, amma wanda ya bar irin wannan din yana zamantowa yana da lada. Zai dauke shi akan cewa wannan nahi ne wanda yake litanzi wa laysa litahrim. Amma yana bukatar sai an ba da dalilai da suke nuna cewa hani din huwa litanzi au litahrim, dole sai an iya fayyacewa a san cewa wannan hanin ba wai to kace yana nuna hani ne na gaba daya ba, an gane ko? Kuma an samu dalilin da yake nuna haka babu laifi. Amma idan ba a samu dalili ba, to hani yana nan a matsayinsa na hani. Amma an samu dalili, to shikenan sai a ce wannan hanin da aka yi wato hani ne wanda yake na a kyamaci abin da nisantarsa, an gane ko? Kamar misali, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani akan shan ruwa a tsaye, ana mutum zai sha ruwa kada ya sha shi yana halin tsayuwa, to kuma sai aka gan shi yana sha, to wannan hanin ya yi hani kuma an gan shi yana aikata, yana nuna cewa hanin ba wai na haramci ba ne gaba ɗaya, na kyamatar aikin ne. Domin da a ce na haramci ne gaba ɗaya ba zai aika shi ba, kuma ya aikata ne li sabab, saboda wani dalili, dalilin inda zai tsuguna ya sha ruwan, inda ya kyautu ne a sha ruwan a tsugune wajen ya riga ya ɓaci, zai iya ɓata mishi tufafi da sauransu, shi yasa sai ya tsaya a tsaye ya sha. To kaga hani akan shan ruwa a tsaye hani ne wanda yake litanzi na a kyamaci abin, amma wanda ya sha a tsaye din ba za a ce kuma wa'id zai zo ya same shi mai girma ba, kin gane ko? Sai ya zama min babin karaha ne, babi ne na hani wanda yake na a kyamaci abin a nisance shi. To shine wasu malamai suka dauki irin wannan hanin na al-wasl din akan haka, to wannan sun dauke shi a iyaka fahimta su, ta iya yiwuwa abinda ya shafi babun hani bai kai zuwa gare su ba, basu ga karfin hanin ba, domin da sun ga karfin hanin ba za su yi fatawa da haka din ba. Cewa kala nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam, haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace, innal ladhi yashrabu fi aniyatil fiddati innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam, duk wanda yake shan abin sha a cikin wato moda ngaji ko ta azurfa ko ta dinari, to wannan yana kwankwada wutar jahannama ne a cikin sa. To kaga wannan wa'id ne, wa'id ne. Amma duk da haka aka samu wa min al-fuqaha man yakrahu karahata tanzi, wa suka dauke shi hani ne na kyamace abu, ngaji ko wanda suka dauke shi haka suka ce abin da yasa aka yi hani akan wannan, saboda aikata haka din zai sa waɗanda suke talakawa ma'ana su dinga ganin kamar su an shiga haƙƙinsu, ya za a yi su ba su da shi, kuma wani har ya zo ya kai inda har zai sha abu ko ya ci abu a cikin wannan abu. Amma akwai nau'i na wato alfahari da sauransu, to zai su ga hanin ba wai hani ba ne wanda yake na haramci, hani ne wanda yake na karaha, na a kyamaci yin haka din. Amma wannan fahimtar su ce, gane ko? Fahimtar su ce idan hani ya zo ana ɗaukan shi akan hani ne, har sai an samu wani abu wanda yake nuna cewa hanin nan ba wai haka ake nufi da shi ba. Amma misalin da aka bayar na yayi hani akan shan ruwa a tsaye, kuma aka gan shi ya sha, inda a ce kamar yayi hani akan shan ruwa cikin moda ta zinare ko ta azurfa sai aka ga ya sha a ciki, to wannan shi yake nuna cewa hanin ƙarfin shi bai kai wancan na haramcin ba, amma ba a ga ya aikata ba. Saukin kawai da yake ciki yana cikin fidda ne, ana iya amfani da ita a wasu abubuwa, to sai su ɗauko wannan saukin su kuma sai su sa a kan maganar sha, wanda maganar sha dalilin shi daban, ngane ko? Maganar aiki da shi a wani abu kuma dalili da shi daban. Misali a yi liki da wani abu na azurfa, a liƙe kwano in ya tsage ko wani abu, wannan babu laifi, ana iya wato liki da shi idan ta kama. To amma wannan kuma ai ba sha ba ne, don haka hukuncin sha daban, hukuncin yin wani abu daban. Wa kadhalika qauluhu sallallahu alaihi wa sallam, ce haka nan faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da yace, idhal taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul fi an-nar, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idan musulmi guda biyu suka dumfari junan su da takubban su, to da wanda aka kashe in an yi faɗin da wanda ya kashe din dukkan su suna wuta. Sahabbai suka ce ya Rasulullahi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, hadha al-qatil, eh wanda yake kisa din nan, ma'ana a hankalce ne cewa ya kashe wani, to shi wanda ba aka kashe shi fa me ye laifin sa? Yace ai innahu kana harisan ala qatli sahibi, shi ma ai da zai samu da ya kashe ɗayan, to haka niyya ce aka yi gini akai, haka tunda niyyar tana nan shikenan. To amma wannan hadisin kaga ce da musulmi biyu in suka haɗu da takubba su suka yaƙi juna, da wanda aka kashe da wanda ya kashe duk ƴan wuta ne, gane ko? To wannan hadisin yana da abin nan mani, malam ya ce yajibul amalu bihi, wajibi ne a yi aiki da wannan hadisin, fi tahrimi iqtitalil mu'minina bighairi haqqin, cikin haramta yaƙi na tsakanin musulmi ba tare da haƙƙi ba. To amma sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi yaƙi a tsakankanin su, ko an yi yaƙin Jamal, an yi yaƙin Siffin, an yi wasu yaƙe-yaƙe, su ma za a ce fal qatil wal maqtul minhum fi an-nar. To amma ga hadisin ya zo, su ma musulmai ne, ko? To zaka ce yanzu da bangaren Muawiya da Ali, da wanda aka kashe da wanda ya kashe duk ɗan wuta ne, an ka cire su baka yi aiki da hadisin ba, dan hadisi ya ce fal qatil wal maqtul fi an-nar, kuma an ce musliman, kuma su ma musulmi ne, kuma iltaqa ya bi sayfayhima, kowa takubin shi ya bude akai yaji. To malai ya ce summa inna na'lamu anna ahla al-jamal wa siffin, wanda suka yi yakin Jamal da kuma Siffin, Jamal an kira shi Jamal saboda Aisha radiyallahu anha ta fito yakin akan wato raƙumi tare da wanda suke da ita daga Madina. Siffin kuma yakin Siffin wani yaki ne shi ma da aka yi shi waje ne, wannan sunan shi Siffin. Ita Jamal yakin da aka yi na Jamal tsakanin Aisha radiyallahu anha da Ali ibn Abi Talib, tsakankanin su aka yi wannan yaki. A bangaren ta akwai Aisha radiyallahu anha, akwai Abdullah ibn Zubair, akwai kuma wato Talha ibn Ubaidillah, gane ko, Az-Zubayr ibn al-Awwam da Talha ibn Ubaidillah, waɗannan su ukun su suke bangare ɗaya, Aliyu ibn Abi Talib yana ɗaya bangaren, dukkan su sahabbai ne, kuma har aka yi yakin aka kashe mutane kusa sama da 700. To waɗanda suka kashe su ƴan wuta ne, da wanda aka kashe sahabbai ne daga su ma ƴan wuta ne. In an yi aiki da wannan hadisin, zama da ya ce yajibu al'amalu bihi, wajibi ne a yi aiki da hadisin, amma wajibcin da za a yi da shi na haramta yaƙi da, to amma sun yi yaƙin wannan uƙubar ta cewa finnar ta hau kansu ko ba ta hau ba, ya ce ai mun tabbatar da cewa ahalu jamal da sifil laysu finnar, ba ƴan wuta ba ne. Limadha? Li'anna lahum udran wa ta'wilan fil qital, domin suna da dalilin da yasa su suka yi yaƙi. Kenan malam kamar yana nuna cewa hadisin in ya zo a haka, in ma za ka zartar da wa'idin sai ya zama mutum bai da uzuri. Me ya uzurinsu a cikin yakin? Kowa yana da dalilin da ya riƙe, dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari tun kafin aukuwar yakin cewa sa yaqtatilu firqatani azimatani min hadhihi al-umma kulluhum ala al-haq. To wasu bangarori guda biyu daga cikin wannan al'umma za su yaki, kuma dukkansu akan gaskiya suke. To kaga suna da uzuri kenan. Ko kullu wahidin minhum yara annahu ala al-haq. Kowa yana gani akan gaskiya yake. Misali Aisha radiyallahu anha da ita da su Talha da sauransu mutanen Madina da suka fito suka dumfari Aliyu radiyallahu anhu, su dalilin su na fitowar sun ce lallai akwai mutanen da suka kashe Uthman radiyallahu anhu kuma suna cikin rundunar Ali. Dan haka sai an fito da su an musu haddi na sun kashe shugaban musulmi. Shi kuma Aliyu dan Abi Talib yana ganin cewa wannan din ba zai taba samuwa ba, domin in an ce yazo ya ce to shikenan, an ce akwai su a cikin rundunar sa, yace waye ya kashe Usman a cikin ku, sun kai 10,000, kowa ya ce duka ta da baki suka ce mu muka kashe shi, zai kashe 10,000 ne? Kuna ganin 10,000 za su kasu? Yace to shi yanzu a maslaha yana ganin ba fito da waɗannan mutanen shi ne damuwa ba, damuwar abin da zai biyo baya. To mutane sun kai 10,000, ka zo ne aka yi kisa misali a unguwar Robert, sai gaba ɗaya 'yan unguwar Robert suka je mu muka kashe mutum, za ka zo duka kashe unguwar Robert daga farkon ta hakan ce ka kashe kowa da kowa saboda aka kashe mutum ɗaya. Misali aka zo aka samu gawar soja a unguwar Robert, sai aka ce wa ya kashe shi, gaba ɗaya duk unguwar da aka je da masu unguwa da kowa suka ce duk mu muka kashe shi, duk a kama mu. Kana ganin za a kama su duka? Sai dai a kama ya kawo da za a kama kawai. Ko bila wani ma ba mai laifin bane a kama shi. To su uzurin su kenan da yasa ba za su fada cikin wannan wa'id din ba. Shi yasa idan wa'id ya zo, to wannan abin shi yasa ɗan Shi'a suke zartar ma da sahabbai wannan hukunci. In gane ko ya ce ai sahabbai shikenan sun riga sun kafurce ƴan wuta ne, sun yi kisa da sauransu, ko to irin wannan abin su ba sa fahimta sai su zartar musu da wannan hukunci. To suna da uzuri. Uzuri shine suna da uzuri, suna da tawili a cikin abin da ya fito da su yaki. Kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babban tawilin su ma babba abin da suke riko da shi ya ce kulluhum ala al-haq, kowane bangare akan gaskiya yake, akan gaskiya suke. Banda wannan ba, in ka ce wa hasanat, kuma suna da wasu kyawawan ayyuka. Sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna da kyawawan ayyuka. Daga cikin kyawawan ayyukan su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa لأن الله اطلع على أهل بدر وقال افعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. أي الله يا دوب زوجي أم وند سك ياكم بدر يشي دأ وند بك أيك تاوك أيك تناي في مك هذا وانا أذري هو كما ما في يوان شون سنجي ياكم بدر وند سك يوان جوزي أشي أن كان كريوان شعب سنو كما سنجي مبايع من الله صلى الله عليه وسلم مبايعة الربوان عمل هدايبية ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace lan yalija ahadun bay'a tahta ash-shajar, duk wanda ya mubay'a karkashin itace wannan itaciyar ba zai shiga wuta ba. Kuma suna ciki, to kaga suna da tawilin da suka yi. Kenan in ba irin waɗannan uzurrukan ba, to sai ka zartar ma da mutum wannan hukuncin cewa to duk wanda ya kashe dan uwansa suka yi kisa su biyu matukar ba su da wani uzuri, ma'ana fada ne wanda yake na san zuciya. ko na kabilanci fada kan kabilanci misali ko wannan kabila ne a bacikune ne da bafulata ne suka yi fada saboda kabilanci saboda wannan kabilar ta zo ta yi mamaye zuwa yi da sauran to irin wannan kitab wanda aka gine shi akan kabilanci kaga waccan fadan da aka yi ai ba na kabilanci bane waccan nazartar da wani gaskiya ne na neman wani haƙƙi ne in gane ko to kaga suna da wasu hasanat kuma suna da wannan tawilin wanda mana akil muktaba an ya'mala amaluhu cewa ya hana wannan abin da aka zartar ya hau kansu ba zai hau kansu ba kenan an samu mani da zai sa wannan wa'idin bai auka musu ba in gane ko wannan wa'idin bai hau kansu ba duk da yake sun aikata abin da aka hana din amma kuma ba za ka ce kuma su yan wuta bane saboda mai akwai abin da ya hana wannan wa'idin ya zarto a kansu to haka ake ta'amuli da nusus na wa'id idan suka zo amma wanda bai iya ta'amuli da nusus na wa'id ba da ya same su kawai sai ya fama kowaye ma in gane ko amma lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika hum alkafirun dan haka duk yan Najeriya kafirai ne saboda lam yahkumu bima anzalallahu dan haka in bai iya ta'amuli da nasi na wa'id din ba sai ya jefa ma wannan ayar kawai kai ma ka jininka ya halatta ka zama kafiri to kaga wannan rashin fahimta ne wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi alhadith as-sahih haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a cikin hadisi mai inganci yace salasatun mutane guda uku nau'i na mutane uku la yukallimuhumullahu Allah ba zai yi zance da su ba wannan an ce ba zai zance da su ba ma'ana ba zai zance da su zance irin na jin kai da rahama ba ranar tashi alkiyama ba wani ranar tashi alkiyama ba ce sai Allah ya magana da shi yayi sai dai kawai wannan zance da ake nufi Allah ba zai zance da su na rahama ba da na jin kai ba in gane ko zance ne irin na waɗanda ake fushi da su kamar yanda Allah madaukakin sarki zai ce wa waɗanda suke kafirai qalaqsu fiha wala tukallimun kaga zance ne amma ba zance na rahama ba قال اخسؤوا فيها ولا تكلموا ذاتك ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون لازم kazance da Allah Allah zai ce ikhsau fiha wala tukallimu ma'ana zance wanda yake na fushi kaga an ce la yukallimuhumullahu ba wai la yukallimuhum kwata kwata ba la yukallimuhum bi kalamin fihi rahma ba zai zance da su zance wanda yake akwai jin tausayi ba zance wanda yake akwai jin kai ba zance na fushi ne Allah zai da su wala yanzuru ilaihim kuma Allah ba zai waiwaye su ba ma'ana ba zai kalle su kallo irin na jin kai ba yawmal qiyamati wala yuzakihim kuma Allah ba zai tsarkake su ba wutar nan sai sun shige ta Allah ya tsare walahum azabun alim kuma suna tare da azaba mai radadi su waye waɗannan rajulun ala fadli ma'in yamna'ahu ibn as-sabil mutumin da yake da iko akan wani ruwa sai ya hana matafiyi shan ruwa in gane ko wannan matsalar masu siyar da ruwa da za ta shigo ci ma'ana in yana siyar da ruwan ba shi ya zo ya yi aikin a fitar da ruwan ba misali shi ne ya je ya ɗauko mota masu tonan bohol ya biya su 500,000 har ma 800,000 wata ma miliyan 2 aka yi aiki aka tona ya biya su kuɗi sannan ya zo ya fitar da kan famfuna da komai da komai ya aiki to wannan yana da haƙƙi ya sayar da wannan ruwan saboda ya yi wani abu a cikinsa amma ana maganar misali ka je ka samu wani ruwa a wani waje sai ka samu ka killace wajen ka zauna a wajen to duk wanda ya zo wucewa wajen yana da haƙƙin ya sha wannan ba ka ce wannan ruwa na bane tunda a gaban gidana yake ba an gane ko saboda haka wannan ake nufi to duk mutumin da yake kan wani ruwa ya ɗibi iyaka buƙatar shi to baya halatta ya hana wani kuma mai wucewa in gane ko fa yaqulu llahu lahu Allah madaukakin sarki zai ce mishi ranar tashin alkiyama in har ya hana din zai ce al yawma yau din nan amna'uka fadli ni ma zan hana ka abin da nake da shi kama mana ata fadla ma lam ta'mal yadaka kaga kaman yanda ka hana abin da hannunka ba shi ya kawo shi ba wannan ya fi aukuwa ga masu aikin lambu ko makiyaya haka sun je sun tsaya a wani waje sun yi zango in an zo wucewa su ce ba za a sha ba a yi ruwan nasu ne to ba su suka samar da shi ba ko mai lambu misali ruwa yana zuwa ta lambunsa kuma bakin ya danyi gefen wani ya ce to ba wanda zai shafe shi nashi sai ka biya shi wani abu ai ba shi ya kado ruwan ba aslan ko to wannan shine mutum na farko yace wa rajulun da mutumin da baya a imaman yayi mubaya'a ma'ana ya mika wato asalin alƙawarinsa da yarjejeniyarsa ga wani shugaba ya yadda shugaba ne ya masa mubaya'a ya bada kansa gare shi amma la yubayi'uhu illa li dunya bai nemi wato shugabancinsa ba bai bashi wannan yarjejeniya ta shugabanci ba sai dan wata neman duniya in a aqahu radiya in ya bashi ya ji dadi wa in lam yu'tihi sakhita idan ya hana shi yayi fushi to wannan shi ma Allah ba zai fushi da shi nan tashi alƙiyama in gani ko da haka kila sun zabi APC dan a basu kudi sai ba a basu ba kuma sai suka zo suna tsine musu alaysa hada shine ko inda an basu yaskutun ba su ce komai ba amma yanzu an matse an matse an matse inda ma za a samu an toshe ce to ai wannan tsinan ne gwamnati da sauran to da me yasa aka yi daman dan duniya aka yi zaben misali wannan misali ne aka bayar ba ina gaya muku cewa wai ya zanto aka misali ne ko dama kenan an bayar ne saboda wani abu ba dan Allah ba wannan idan akwai kaman shugabanci tsari na musulunci an gane ko baya a imama in an ce imama ne yana iya zama kowane irin imam an gane ko to shi ma wannan in mutum ya aikata haka to lallai Allah zai fushi da shi na uku shine wa rajul da mutumin da halafa ala sil'atin ba'da al-asri kadiban wanda ya rantsuwa akan wata haja ta kasuwa wani abin siyarwa na kasuwa bayan la'asar yayi rantsuwa ta ƙarya yace laqad uqiya biha aktsara mimma uqi ce wallahi wannan abin an ban abin da yafi haka na ki siyarwa kai dan siyar ma wallahi ba haka kuma ya san ƙarya yake haka ɗan kasuwa ne suke fada wannan ko zai zo an sai wannan abin ya ga cewa kasuwa ta kusa kulewa in ba ya abin nan ba ya hada da rantsuwa ba za a sai kayan ba ce wallahi abin nan an taya yafi haka dan ma kai ne yanzu to irin wannan wanda ya rantsuwa ta ƙarya me yasa aka takaita shi da ba'da al-asri saboda lokacin bayan la'asar din nan lokaci ne mai alfarma lokaci ne da Allah madaukakin sarki yake wato bude kofar rahamarsa da abin nan ɗinsa kuma mutum bai ga girman wannan lokacin ba lokaci ne mai girma lokaci ne da Allah yake amsa addu'an bayinsa kuma lokaci ne da mafificiyar sallah wato take aukuwa a wannan lokacin ita ce salatul asr salatul wusta Allah ya ce hafidu ala salawati was salatul wusta wa qumu lillahi qanitin zance mafi rinjaye salatul wusta ita ce sallar asr in gane ko wanda yace fa hadha wa'idun azim wannan gargadi ne hukuma ce mai tsanani liman mana afadda ma'ihi ga wanda ya hana abin da yake da shi na ruwa ma'a anna qa'ifatan min al-ulama'i yujawizuna ko lirajuli an yamna afadda ma'ihi duk da yake wasu malamai suna cewa mutum yana iya hana ruwa ma'ana in ya ga bukatar tashi bata abin nan ba suna cewa yana iya hana ruwa in gane ko malai yace fa la yamna'una hadha al-khilaf an na'taqida tahrima hadha wannan sabanin da su suka saba suka ce ba laifi yana iya hana baya hana mu ce aikin ba haram bane zamu zartar da cewa aikin haram muhtajjina bil hadith muna masu kafa hujja da hadisi mu dai zo yace ai ya halatta ba komai muka ce a din halatta zamu yace cewa wannan aikin haramun ne saboda hadisi ya zo da shi yace wala yamna'una maji'ul hadith an na'taqida anna al-muta'awwila ma'dhurun fi dhalika kuma zuwan hadisin baya hana wato wanda yake da wata fassara daban ta hadisin ya zo yace shi ga abin da ya fahimta mu ce kuma ba haka bane mu ce abin nan baya hana haka wanda ya tawilin hadisi ya dauke shi da wata fahimta daban baya nuna cewa wannan abin da ya aikata ba haramun bane eh abin yana iya zama a haramun shi kuma samun shi da wannan hukumar da aka yi tanadi da ita in dai akwai tawili yana nuna cewa kila wannan tawili wannan fasarar da ya ma hadisin ta iya samun mishi da mafita na cewa wannan hukumar ba za ta same shi ba wallahu ta'ala a'lam misalai ne malai yake ta kawo su wa qala sallallahu alaihi wa sallam haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace la'ana Allahu al-muhallila wal-muhallalila Allah ya la'anci wanda yake halattawa da wanda yake ala ake halatta masa, wannan ana kira shi nikahu tahlil, auren kashe wuta, ko auren kashe wuta, ma'ana aure na bunsurin aro. Mutum ne za a dauko shi a ce ya je ya auri wance, amma ya sake ta dan wance ya aura, dan wane ya aure ta, ya auri mata ne suna tare har suka rabu da ita, ma'ana rabuwa na saki uku, ka san ba aure kuma sai ta auri wani mutum kuma sai ya tare da ita, inga ko to da haka kuma da yaga cewa ba yanda za ta yi ta koma gidan shi sai ta auri wani, sai ya je ya samu wani mutum sai dauko hayarsa, kamar yanda yanzu idan mutum yana da tinkiya a gida ba wani bunsuru da zai mata barbara, sai ya je wajen wani makwabcin shi ya ce ba shi aron bunsuru da Allah ya zo ya mata barbara, ko za ta samu abu aiwa. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta shi ce huwa taisul musta'ar, kamar bunsurun aro, sai ya je ya samu wani mutum ya ce to kaga ga halin da ake ciki, taimako za ka mata. Haka matan nan ina so ta koma dan akwai ƴaƴa, amma abin da ya faru ya faru, dan haka ka je ka aure ta, na dauki nauyin sadaki da komai, amma ka sake ta. Wannan shi ake kira nikahu tahlil, ma'ana zai aure ta dan ya sake ta, dan wancan ya samu damar ya sake komawa ya zauna da ita, ko wannan auren haramun ne, haramun ne. Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya la'anci shi wanda yayi din da wanda aka yi masa dan dalilin sa, duk Allah ya la'ance su. La'ana Allahu al-muhallali wal-muhallalila, al-muhallila wal-muhallalila, da wanda ya halatta da wanda aka halatta masa din, duk Allah ya la'ance su. Wa huwa hadithun sahih, ana hadisi ne mai inganci. Kad ruwiya an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min ghairi wajhi wa an ashabihi radiyallahu anhu, duk da cewa ko wasu malamai, wasu malamai sun halatta irin wannan aure, duk da sanin wannan hadisi sun halatta, me ne dalilin halattawan su, ta yi sun mata wani fassara ne, misali sai su kawo ma uzurin cewa ai shi wanda yayi wannan bai sani ba, kaga in yayi bai sani ba, kaga wani abu ne daban, shi bata shafe shi ba kenan, sai ce to in haka ne a ji auren yana iya yiwuwa, shi abin da zai kawo na dalilin sake. Ya san hadisin, amma zai ce ai hadisin yana nuna cewa mutumin shi bai san anya haka ba, ta yiwu yin da matan ne da waccan matan, sai ta buɗe mishi wuta ta ban katso mishi wata tsiya da zai gaba zai iya zama da ita ba. Misali yanzu in aka yi auren, zai iya yiwuwa ya aure ta, shi ba a ma gaya masa ba, ya je ya aure ta, misali ita ɗin da ta shiga gidan duk sanda ya zo kwanciya da ita sai ta tura mishi fitsari a kan gado, ke ita tana da matsala kuma tsiya ne, ta yi haka ne don ya rabu da ita ta koma wancan gidan, ai zai iya faruwa ko ta iya haɗa kai da wancan ɗin. To kaga shi ne wasu malamai sai su ce to in haka ne auren su a wajen tsiyayi, amma da uzurin cewa shi ɗin wannan bai sani ba, shi wanda ya yi auren shi bai san me aka kulla ba, shi da ya yi auren kuma ya zo ya sake ta, wacce ya aure, mun gane ko? To wasu malamai suna cewa babu laifi, wa minhum man sahahahu, wasu kuma suna inganta idan lam yushtarat fil aqdi, matakar a wajen daurin auren ba a yi sharadi ba, ma'ana shi wanda zai auren ba a yi sharadi da shi ba za ka sake ta, in dai ba a yi sharadi ba suka ce yayi, ma'ana shi zai ga to ai wannan amini shi ne, aboki shi ne, me zai hana je ya auri matar da ya sake ta je ya aure, suka ce in yayi haka yayi, saboda me ba a yi sharadi a wajen aure ba. To su a wajen su wannan shi ne uzurin su na cewa ba a yi, inda an sharɗanta to an san cewa wani abu aka shirya, to sai ba a sharɗanta ba, ma'ana shi aniyar shi ne kawai, sai ya ga kai shi ya san wani ba, ya daɗe da matan nan sun daɗe da shi kuma su zo su rabu aninin sa ne, da haka shi ba zai je ya aura kawai ya fitan masa don ta koma, shi ya yi taimako ko? Ai wani zai iya wannan aikin ya ga cewa shi ya yi kyakkyawan aiki, shi ya gyara wata baraka, inda kila da can tun kafin su rabu ma an ta ɓare wajen shi ake zuwa ce to shi ne babban aboki a abin nan, to sai ta lalace, sai ce to shi bari ya yi taimako, bari ya je, yana zuwa sai je zai ya ce to wani na sake ta ba sai ka je kawo. To a wajen wasu malamai matukar ba sharadi aka yi ba da shi cewa in ya aure ta zai sake dan sai ce wannan yayi to amma wannan kaga abu ne wanda yake mai nauyi sosai tunda dai ga hadisi ya tabbata to koda zaka bashi uzurin baya nuna cewa wannan aikin halal ne ai haramun ne baya cire shi a cikin haramci aikin sil yana nan a haramcin sa haramun ne wannan wani uzuri da aka samu da wani abu ne daban kuma gane ko malai yace wa lahum fi zalika a'zarun ma'rufa suna da wasu uzurrukan da suke kawo yace fa inna qiyasal usuli inda al-awwal anna nikaha la yaqulu bi shuru kama la yaqulu bi jahalati ahadi al-wadain su a wajen su wato qiyasan na farko cewa shi aure sharadi baya bata aure a wajen su sharadi baya bata aure gane ko sannan kuma jahilta wani abu daga cikin abin da ya shafi aure misali a zo a yi aure ba tare da an yanka sadaki nawa bane suka ce baya bata aure an zo yayi alƙawarin zan baki sadaki amma sai an yi aure bai ce 10,000 ba 20 shi da ya ce zai bata sadaki aka yi aure wannan yana bata aure ba dai ya ce zai bata ba za a zo a yi sadakun misli ne daga baya to kaga wannan baya hana aure saboda aka so a wajen su suka ce in dai wannan baya hana aure to su ma a can in dai ba sharadi aka yi ba wannan ba wani abin da aka yi na biyu kuma annal uqudan mujarrada an shartin muqtarin la tughayyiru ahkam al-uqud cewa auren alƙawari da aka yi shi a sake kawai haka ba tare da an rataya shi da wani abu ba cewa baya canja hukunci baya canja hukunci aka yi alƙawari haka kawai a sake baya canja hukunci a wajen na biyu kenan da yake ganin cewa wannan din bai yi ba na farko kuma zai ce a yi sharadi ne sharadi ba dole ya zama ya yi tasiri ba ko kuma walam yablugh hadha al-hadith man qala hadha al-qawl wanda ya faɗi irin wannan fatuwar ta yi wa hadisin bai zo masa hadha huwa zahir wannan shine abin da yafi bayyana fa inna kutubahum al-mutaqaddima lam tatabammana wannan kuma yana dan mai da martani ne ga yan hanafiya su ne suka faɗi wannan domin littattafan su babu su a ciki yanzu kamar alal misali irin littattafan da yake rubutawa na fiqh yanzu idan ka dauki misali littafin izziya kana karanta shi zai wahala ka ci karo da wani hadisi ko daga farkon shi haka shi su biye ne kawai ake kawo ko karatu ne na biye ake kawo su a irin fahimtar su irin wannan malaman sun yi ta kokarin su amma a tunanin su duk wanda ya dauka ya karanta ya riga ya san dalilan ne yasa kuma sun ce za ku sa dalilan a littattafan littafin zai yi tsayi za a ji ba za a iya karanta shi ba amma yanzu ta za a yi ziya nan da wata biyu ka sauke ta yi amma da a ce kowace matsala a izziya din an kawo mata hadisi shekara nawa za ka yi kafin ka gama to irin wannan shi yake sa su sai su cire hadisan a cikin littattafan ba su kawo su in gane ko ko ka dauki askari ko na wani duk wanda ka dauka ba za ka ga wani an ce a yi liƙauli alaihi salatu wassalam ba a'a sai dai a ce maka at-taharatu takunu bi ma'in tahurin alladhi lam yataghayyar ahadu awsafihi ko shine za a yi ta yi za a yi ta zuba ma ya ta zuba ma can sai a zo a ce ma babu siwaku sai a ce wa huwa mustahab ba kawo ma cewa ga dalilin yadda ya babu sa ba ko sai a zo a ce ma babu nikahi wa huwa alwaqu fi lughati sai a yi ta magana ba za a zo a ce ma dalili kaza wa kaza fanki kuma tsaba da duk ba za a kawo wannan ba to haka nan littattafan da suke musamman na irin malaman farko lokacin ba a fara rubutun hadisi ba kamar littattafan hanafiya malama hanafiya ita ce mazhabar farko da ta fara bayyana ta yi ƙadi to a lokacin su hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar ba a damu da su ba in gane ko ma'ana ba a damu da su wajen zuba su a cikin littattafai ba a kulawa da rubuta su da ajiye su da tantance su sai zama kawai suna rubutu ne na ilimi haka a cikin to shi yasa a lokacin idan wata matsala ta zo zai ce kai wannan abu fa ga yanda ya kamata ya zama sai su zartar da hukuncin kawai to an zo an samu hadisi sai su ga kai wannan hadisin su ba san da shi ba na ka sun yi hukunci ne ba san da wannan hadisin ba to malai yace abin da yafi fitowa ya fi bayyana shine ta yiwu littattafan su ba su kunshi wannan hadisin kuma duk wanda ya karanta littattafai irin waɗannan zai ga haka mafi yawancin littattafan da aka rubuta a cikin babi na fiqhu zaka same su niqashi ma'ana tattaunawa ne za a yi ta yi a ce wannan ya ce kaza ko in ya ce kaza menene kaza zai biyo ba zai wahala ka ga azu an kafa hujja da wani hadisi ko kuma wata aya akan abin mafi yawancin littattafan haka su sai dai ne za ka samu littattafan da aka musu irin wannan aikin a irin wannan lokacin in gane ko shi yasa za ka ga wasu malamai sun tashi wasu hadisan ma wasu maganganu ne na hikima sai a yaba shi kamar hadisi a ciki sai a shigar da shi cikin hadisi in gane ko sai a shigar da shi kamar cewa hadisi ne to malai ce fa inna kutubahumul mutaqaddima lam tatazammanhu ai da tattafan magabatan yawanci za ka ga ba su kunshi irin wannan ba sai illa nadir sai abubuwa kaɗan kawai yanzu kamar imamu malik a cikin muwatta ya kawo hadisai da yawa ka ga shi ya shigar da hadisi da yake an fara magana kan ilimin hadisi wannan lokacin amma ka koma da tattafan yan bayin da tattafan su al-qadi abu yusuf da irin su muhammad ibn hasan الشيباني إن كجى كذوب للتافن الخراج نا أبو يوسف القاضي نبباجي نببا الماجرم أبو حنيفة أقول للتافن شاء الخراج إن كذوب كوي مجنجمين إذا كتبني أذباج عند ذا أيه كون شنجني ما عند ذا أيه ونن ذي وحلا كجى أبونا حديثا لسكش كباس ديوا سبود ذوك شن إلا من حديث بقى كل على الشيبة amma da aka fara zuwa zabanin shi Imam Malik an ba da samun hadisi ana magana akan ilimin hadisi shi yasa zaka ga mu wadan shi ya kunshi hadisi shi ma kuma ya dan dauki tsari da salo irin na yan baya hadisi ne tare da wasu fatawoyi da wasu bayani in gaji ko wasu zaka ga bayani ne shi yake cewa masalan zai iya zuwa masa matsala yake cewa wani mashhuru indana kaza wa kaza wa kaza ya kawo ko abinda yafi shahara a wajenmu sai kuma da dama hadisi ne amma zai kawo ma irin waɗannan bayanan wasu fatawoyi ne ya kunshi fatawa da kuma hadisai in gane ko to haka littattafan suke har aka zo aka samu irin su Imam Shafi'i su ma suka dan fara rubuce-rubuce akan ilimin hadisi ya rubuta Mustalahul Hadith to da aka zo wajen zamanin su Imam Ahmad lokacin ilimin hadisi na cin kasuwa a lokacin ne aka samu kuntattun malaman hadisi sosai suka zo suka tsaya suka yi ta tantancewa da aiki a tafi wannan garin a taro a jebo a nan a je wannan a je wani yana da shi a je a tabbatar cewa haka din ne ba haka ba ne a rubuta tarihin mutane da garinsu da sun sadu da wannan ba da aka yi ta wannan aikin shi yasa shi Imam Ahmad da ya tashi rubuta littafin shi kaga ne ya rubuta al-Musnad shi wannan tsuran hadisi ne kawai Musnad tsuran hadisi ne ba wani magana irin wannan abin nan ɗaya saboda mai lokacin an riga an shiga wannan kofa din to sai wanda suka biyo bayansa da zamaninsa su Bukhari suka fara su Muslim su Abu Dawud shi yasa duk wanda suka biyo baya sai kaga kuma sun dauki sanan suna rubuta dalilan suna haɗawa tare da ilimin a ciki zaka ga tafi kamar na fiqh ne amma yana tafiya tare da hadisi idan ka dauki sunan Abi Dawud littafin fiqh ne amma yana tafiya tare da hadisi sai ya zama kamar littafin hadisi ko haka nan ka dauki Tirmidhi zaka ga littafin fiqh ne amma ya tafiya da hadisi musamman in kaga irin babukan da suke rubuta babu kaza sai ga babun fiqh ne amma kuma an yi shi a karkashin hadisi to wannan sai ya zama ana samun abin nan da sauransu to wasu malamai da suka riga suka dauki wancan tsarin sai suka yi ta tafiya a kansa yanzu misali ina ce muku a cikin kamar ahalai ka kawo hadisai guda uku hadisai guda uku akwai su سؤال نيدا جواب ما أول واجب على المكلف أول واجب على المكلف تسليم إيماني ثم معرفة ما يسر با ونفرق أبنى جوا لقوله تعالى ولقوله عليه الصلاة باب وقوله باب سيكا يتتفي أكو إزبيني هكا تو سنبي إنو وان شانس آرم يزكى دي تو قال إنو وان ندولة إنكا كاوما ينزوم تمن دا ba littafin da ya sani sai ahlami sai iziya sai ishmawi sai iziya sai ibnu rushd sai ibnu ashir ko sai qurtubi in wannan da tafan kawai sai ya karanta ka zo ka kawo shi wata matsala to na hadisi ba zai yadda zai ce fa ni ba haka na karanta abin da na sani ba kuma ni da abin da na karanta da shi nake aiki abin da zai gaya maka duk yanda zaka yi da shi kuma ba za ka gamsar da shi ba ko ka kawo hadisin ma ya ce to wannan kai ka san shi ni ban san shi haka ba to kaga wannan shine mansha'ul khilaf din ana ake samun sabani yanzu ka shiga irin malaman kauye idan ka shiga kamar misali malaman zauri in ka shiga kasar Zariya ko misali ko Kano ko Noje ai a haka ne
aje ka samu malami ne da komai da komai da biyu amma kai ka samu shi wannan dalili yake kai wannan babun ba haka yake a cikin me ba haka ne askari yake ba haka me lawadi yake ba ko kada kawo masa abin nan zai ce ba haka ba ai abin da yake a cikin littafin nan shine kaza kaza wa kaza wa kaza sai kawo maganar littafin to kaga littattafan su ba su kunshi waɗannan abin nan ba dan haka in kaga ya saba ma wani abu in kaga ya saba ma wani abu ma'ana zaka bashi uzuri na bai san hadisin ba in gane ko zaka bashi na uzuri kila in ma ya san hadisin ya mushi wani tawili da ya mushi wata fasaha yanzu kamar misali malaman zaure nawa ne suke yi hannu su daura hannun dama akan abu a sallah saboda me saboda duk littattafan da suke karantawa babu inda yazo cewa ai haka ba wannan hadisi duk inda ya kai girman malamin sa aka je ka samu ya saki hannu ko duk wani littafi da ka sani da ana taba shi na malikiya ya san shi ya ma haddace su amma ba zai taba kawo ma hadisin cewa wada annabi sallallahu alaihi wasallam ya dahu aliyuna alabi su babu shi to kaga irin wannan dole ka samu sabani da shi ko saboda kai gashi ka zo ka karanta hadisin shi kuma a littattafan babu ambata wannan hadisin dan haka shi abin da ya dauka duk abin da ya zo wancan littafin shine kawai abin da ya sani duk abin da ya fita a cikin sa kuma wannan kai ka san sa to dole sai ana aunawa ana fahimtar irin waɗannan wannan yanda zaka fito malami ne ba zaka ce mishi jahili ba wani ne yazo zai ce ai ki rabu da mutanen nan ba san komai ba la malami ne amma dai yana da abin da kila yana da usuli a kansa sai ka dauko mishi wani littafin hadisi ko bulughul maram ne kace malam mu koma babin sallah in karanta bulughul maram ya sallah ta zo misali ko ko misali wajen taimama kitabu tayammum a cikin bulughul maram ai ya san bulughul maram zai karanta shi to sai a duba a gani ya akai ya akai ya akai yace to haka abin yake sai kace haka yake shikenan an gama kamar ba an bi irin waɗannan abin nan din wai ka zo kai ta iwon ka da bayanin ka ba zai sa ya canja ba zai sa kuma ya karba abin da kai zai ga shi abin da yake na littafin nan nashi da shi yake aiki kin gane ko to shine irin abin da malam Ibn Taymiyyah yake faɗa ta iya yiwa wannan hadisin bai zo musu ba masu irin wannan fatawar ta iya yiwa kuma malam yace wannan shine ma yafi fituwa fili ba san hadisin ba yanzu zai wahala ka je karatun zaure ana ilimin hadisi ko ana baiquniya ko ana nukhbatul fiqh ta ko nuzhatun naba ko kasbus sukkar ko wani abin da ya shafi masalar zai yi wahala ka je zaure ana yin sa da wahala mana ilimin masalar hadisi a ga ya ma cewa wannan sahihi ne wannan da'if ne wannan shi ba kuma shi da wannan shi dai kawai duk abin da ya zo mishi sunan shi hadisi ya karba kalla rasulullahi kawai shikenan ko ma menene biyo bayan sanadi ne waye shi ba shi don shi dai fanci kalla rasulullahi shikenan ala ra'si wal ayn da ya zo kawai ya karba shi ne to kaga saboda kuma yace littattafan su ba su kunshi wannan ba walau balaga ku malai yace inda hadisin ya iso musu kaga yana bada uzuri to haka ake so malami ya zama kada ka zama kawai kai ta afka ma mutum ka ba mutum uzuri ce walau balaga ku shi ya tabbatar da cewa inda hadisin ya zo musu la zakaruhu da sun ambace shi akhizina bihi kuma da sun yi ruku da shi kaga wannan kyakkyawan fahimta ne tunani ne kyautata zato ne yanzu misali mutum yazo yana wasu abubuwa a cikin sallah da kai kake ganin ba haka ka san su ba yake ce to ta yi wani ne san hadisin nan ba mun da ya san hadisin sai ya aiki da shi in gane ko au mujibina an ko kuma su amsa masa au balagahum ko kuma hadisin ya zo musu lakinnahum ta'awwaluhu sun ba shi wata fassara daban ta yi kai fassarar da ka ba ta hadisin ba su ba haka suka dauke ta ba au i'taqadu naskhahu ka ji wani uzuri ta iya yiwa suna ganin ba hadisin da ka kawo an shafe aiki da shi yanzu ba hukunci sun san hadisin sun san komai amma hukuncin shi ya kau an samu wani sabon hukunci an gane ko misalai ne da ta iya yiwa kai kana ganin hadisin riƙe hannu zai ce to ai riƙe hannu daga baya ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake hannu kage yana nufin riƙe hannun daga farko aka yi daga baya ya sake eh amma ya kawo wannan din sai ka bashi sai ya baka labarin tarihi wace shekara ne fara rike hannu wace ce fara sake hannu dan wanda yayi da awan nasku yace an shafa wannan kunci sai ya ga ya ma yaushe aka yi wace shekara aka shafa wancan shekara aka fara wannan to haka in yace an shafa hukunci ne suka ce da yaushe aka shafe yaushe aka fara yaushe aka dena yaushe saban ya zo kuma yaushe ya tsaya eh duk wanda yace an yi nasu an shafe to dole sai ya kawo dalilin nasu wace shekara aka yi nasu da dan dole akwai shekarar da aka shafe kamar yanzu alal misali da da ana kallon baitul maqdis ko sai aka koma ana kallon ka'aba me aka yi kenan amma yaushe aka yi shine barwahu dan azid yake cewa lamma hajara an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama min makkata ila al-madina makata 17 ashhurin yattajihu ila baitul maqdis sai da wata 17 yana kallon baitul maqdis summa nusikha sannan aka shafe kaga ya gaya mana lokacin to da haka muke zo yace yanzu rike hannu da ake da farko ne ake sai aka zo aka sake sai ce to ga lokacin da aka ce a sake shekara nawa da aka yi ana rike hannu idan yace misali daga farkon wajab ta sallah har zuwa shekara ta hudu to shikenan daga shekara ta hudu kuma sai aka ce a sake to sai a kawo a gani sai a duba tarihin shekara hudu me dami dami aka zartar na shari'a in wannan yana ciki fadiha wa ni'mat in baya ciki ba shafe ba ke sai kuma asalin ko sai ci gaba da rikewa dan ba shafe shi ba to wannan shine au kana inda hum ba yu'alibu ko kuma dai yana da wani abu da yake cin karo da wannan yana da wani dalilin da ya ci karo da wannan wanda shi ma sa'iq in gane ko da iya yiwa ya ga wani sahabi yana yi ta iya yiwa ya ga wani sahabi ko ya ji labarin wani sahabi na yi in gane ko kamar misali ka to wasa ke hannu Abdullahi ibn Zubair a rawaito yana yi amma shi kadai ne a cikin duk lokacin sahabban nan kuna ganin maganar mutum ɗaya za ta rushe ta dukkan sauran sahabban kuwa bima fihim Abubakar wa Umar wa Usman wa Ali kuma ka kumanta Abdullahi ibn Zubair ba an aife shi ne shekarar da aka yi hijira daga Makka zuwa Madina kenan ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu yana da shekara 9 kuma sai masu shekara 60 wani abu da shi ya zo ya san shi su ba su san shi ba kuma Abubakar ya zo ya kanifancin shekara 2 yana rike hannu Umar ya yi 12 yana rike hannu duka a lokacin ina wannan abubuwan take almuhim ana iya samun wasu abu yana iya cewa ga hujja ta ga kaza ga kaza to duka sai a samu inda za a abin nan malam yace fa nahnu mu dai na'lamu mun san cewa anna mithla haula ila yusibuhu hadha alwadi duk wanda yake da wani uzuri daga cikin uzurrukan da suka gabata ma'ana bai san hadisi ba ko yana kudirce cewa hadisin nan an shafa aiki da shi ko kuma a'a yana da wani tawili wata fassara da yake ma yace ni a ilimi na ji malam yake cewa irin waɗannan duk wa'idin da aka faɗa akan wani abu baya hauka musu law annahu fa'ala at-ta'lil inda shi sun aikata muhal ta'lil din ana inda sun yi irin wannan auren na halatta ma wani inda yana da uzurin da yasa ya kafa wannan daga cikin uzurinka misali yana ganin cewa ai nikahu tahlil daga farko ne aka hana amma daga bayan ce ai shi tunanin sa kenan kuma iyaka ai sai hadin shi yace to in yayi nikahu tahlil a wannan fahimta da yake ita ce fahimta sai yace to wa'id din bai shafe shi la adam ba ta hau kan shi inda yana da wannan uzuri har sai an zo an nuna masa cewa wannan uzurin ba haka din bane kuma ya fahimta sannan kuma to sai ya sauka akan wannan usulin ko yace mu'taqidan innahu ala hadha waje in ya kudince cewa halal ne ta wannan fuska da ana yace wala yamna'u na zalika wannan baya hana mu ko da a ce an ce yayi din wa'id din bai same shi ba baya hana an na'lama anna at-tahlila sababun li hadha alwa'id cewa wannan auren yana zanna yana gadar da wannan la'anar ta Allah wa in takhallafa fi haqqi ba'd al-ashkhas ko da a ce bai shafi wasu mutane ba amma dai dalili ne dake gadar da la'anar Allah li fawaqi shartin saboda rashin samun sharadi aw wujudi mani ko samun mani ma'ana inda za a samu mutum daya yana da wani uzuri da ya hana wannan abin ya hauka a kai shi malai yake cewa to wannan baya kore cewa wannan abin laifi ne ba kuma baya kore cewa ne hukumar tana iya samun wanda yayi ma'ana akwai kaida da malamai suke cewa ashad la yukasu alai wanda ya zama shazi ne ma'ana ya fita daban nadir ne wato yana da karanci wannan ba hukunci akan sa yanzu misali dan ka zo ka samu zulmi dai mai shan giya sai ka ce duk muzulmi shi ke nan yan giya ne la hada sha mutum nawa ne yanzu in ka kirga cikin muzulmi nawa za ka samu masu wanda kuma ba sa shan giya a cikin ɗari nawa za ka samu masu shan giya ai nadir jiddan zai wahala ka ce ga hannu guda ɗaya ma to sai aka samu guda ɗaya na can ya ce dukkan muzulmi yan giya ne saboda haka in an samu wani guda ɗaya ya fita ba a shafe wancan hukunci yana nan a yanda yake da in gane ko baya kore da anar ta same shi amma dai wannan ana iya bashi wannan uzurin nasa amma dai baya kore wancan hukuncin cewa to malam zai kawo kissa ta gaba wanda za mu tashi a kanta ita ma misali ne akan haka kissar Muawiya ne ibnu abi sufiya da shi da dan uwansa ziyadu ibnu abi wanda wani mutum ne da aka haife shi a shekarar da aka yi hijira ana kiran shi Ziyad ibn Abi kuma akwai kokonto a cikin waye uban nasa haka dan mutumin da ya zama an samu aihuwarsa ta irin wannan hanyar in ana so a sitirta shi sai a ce wani ibn Abi dan babansa ko a kira shi da sunan mahaifiyarsa ibn Ummihi an gane ko sai ibn Ummihi to shi Ziyad ibn Abi ko mu bari kissar shi za ta zo dai kisar shi za ta zo dan uwan su Muawiya a tarihi cewa Abu Sufyan ne ya je ya kafin musulunci ya je garin Ta'if ya sha giya kafin musulunci da ya sha giya kuma ya shiga maye ya sa kawo mishi mata aka kawo mishi wata baiwa kuma ya kwana da ita har aka samu mutum aka samu ciki amma na jahiliya ko a cikin jahiliya to bayan zuwa musulunci aka haife shi shekarar da aka yi hijira wanzu Abu Sufyan lokacin mai musulunta ya musulunta ne kusan shekara ta tara da aka yi fatu Makka shekara ta takwas da aka yi fatu Makka to wannan yaro da ya tashi ya girma sai ana ce mishi Ziyadu ibn Abi wasu suna kiran shi Ziyadu ibn Ubay Ubay din shine asalin mijin wannan baiwar in gane ko as-Sadafi to da ya girma kuma ya girma sai Allah madaukakin sarki ya mishi wata baiwa ya zama ya taso da wato yana da basira yana da kuma iya gudanar da mulki dan Aliyu dan Abi Talib ya daura shi gwamna a wani waje kusan har ma ya rasu ma yana shugabanci ne shi Ziyad ibn Abi saboda an yi ittifaqin cewa ko tsayawa zai yi ma mutane magana a irin wannan lokacin ba mai hudu ba irinsa da zai iya jan hankalin mutane shi Ziyad ibn Abi so Muawiya lokacin da ya zo ya dan shi ya san abin da ya faru sai ya kira shi ya ce to shi fa yanzu sunan shi Ziyad ibn Abi Sufiya dan dan uwansa ne babansa daya ya yi istilhaki shi ma'ana ya raba shi da su Muawiya sahabi ne kuwa ya san sahabi abinda malam zai kawo mana cewa shine man da'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alayhi haram wanda ya danganta kanshi ga wanda ba babansa ba kuma ya san cewa ba baban nasa bane to aljanna ta haramta a gare shi to ga Muawiya yanzu ya yi hajjin biya da Ibn Abi ya ce dan uwansa yana da tabbacin cewa Muawiya Abu Sufyan ne babansa to shine irin wannan matsalar da malai ya sake kawo to zaka ma yanzu Muawiya wannan hukuncin cewa fa jannatu alayhi muharrama huwa katibul wahyi bai na rubuta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi ba Muawiya yana min kutabil wahyi kuma shine al-Hasan ya sallama mishi kalibanci ta zo ka ce Muawiya kuma dan mutu dai ke yan shi'a sun ce dan mutane zuwa ganin ma ba abin nan wannan kaman fata lokaci ne su suna jefa shi kawai a cikin wuta kawai in gane ko shi Muawiya to almuhim kaga ana maganar wa'id to wanda bai fahimci wa'id da yanzu sai ya dauko ya ce ya zai ce wannan babansu daya alhalin shi an san waye Muawiya an san waye Abu Sufyan an san wannan waye babarsa an san kuma Abu Sufyan bai auri babar shi ba ko to shine dai duk irin waɗannan hukunce-hukuncen da malai yake kawo misalai a kansu ba dole bane ka zartar ma da mutum irin wannan wa'id din gane ko ba dole ka zartar mushi da irin wannan wa'idin ba kan misali dai saminna man intasaba ila ghairi abi wanda ya danganta kanshi ga wanda ba babansa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam laysa minna anna baya cikin amma misali zaka samu wasu didda haka din idan sun taba rabon wasu mutane ko sun zauna tare da su sukan danganta kansu gare shi ko yanzu misali wani kace mishi wana wana al-makki ko da dan Najeriya ne idan ya taba sama amma kai ka dinga ce mishi shi makki ne amma ne yasa zaka to zaka ce in tasaba ila gairi kauni haka ce mishi ba ko saboda me saboda kila yana da tawilin da yasa ya yi faɗa haka ne in gane ko tawilin da yasa kila ya faɗa haka ne amma wanda ya faɗa da gangan din yawa ne yanzu kawai mutum ya so ya ce ai shi jikan annabi ne musamman ma irin wannan lokacin da kasuwannin wannan abin take ci yanzu an zai zo ya ce jikan annabi ya san da kidan ya zo masallaci nan ba zai samu karɓa ba sosai dan sai an yi bincike an ce ya faɗi waye baban shi waye kakar sa waye har aji da wajen ko amma in ya je wani masallaci kan yana zuwa shi ke na alabatu wallahi musamman ma kila in yana da rawani sosai kuma yana da dan haske ko to kuma yana jin larabci to ai wannan kage shikenan sai a fara tara hadaya kawai shikenan kuma dan ba da majalisi a yi karatu a yi gabatarwa shikenan kuma a nemi albarka a yi addu'a almuhim ma Allah madaukakin sarki ya dace da subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk
الله أكبر الله أكبر